This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Aisha Mu'azu ce tare da Baba Yakubu Mukiri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirin mu na safiyar yau Talata 3 ga watan Satumba 2024. Da fatan an waye gari lafiya. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su da farko ga Baba da kanun labaran.
Rashi ta kaddamar da wasu sabbin hare-hare akan Ukraine a jiya Litinin, karo na uku a cikin mako guda wanda suka auna babban birnin kasar Kyiv. Al'amura sun tsaya cika Isra'ila a jiya Litinin, sanadiyar zanga-zangar daukacin ma'aikata da ke karkashin babbar kungiyar kwadago ta kasar da masu sana'o'i suka yi a wani yunkurin matsawa gwamnati lamba ta amince da yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da Hamas. Jami'in siyasar Amurka biyu sun bayyana damuwa gabanin babban zaben kasar da za a yi a watan Nuwamba a game da sahihancinsa.
Kanun labaran duniya kenan. A bangaren rahotanni kuma za a ji cewa bayan da hukumar 'yan sandan Najeriya ta bayyana neman wani dan kasar Burtaniya ruwa a Jallu bisa zargin shi da yunkurin kifar da gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu a yayin zanga-zangar gama garin da aka gudanar a watan jiya. Masu sharhi a kasar sun fara bayyana ra'ayoyinsu inda suke cewa
hukumomin tsaron Najeriya suna ta kokarin yanda za su mutsaka ya zama an ci a yi kokarin yi wa wato shugaba Bola Ahmed Tinubu juyin mulki ne saboda wata kila dabara ce ta yanda suke son su tsorata wanda za su iya yin wannan zanga-zanga. Kuma hukumomin Najeriya su san abubuwan da ya sa har aka yi zanga-zanga yunwa ce kuma ba ta tafi ba.
Sannan ban kaɗo irin abincin da ake ciyar da ɗaruruwan mutanen da ake daure da su a gidajen gyaran hali a Najeriya. Ma'aikatar al'amuran cikin gida a kasar karkashin minista Alubumi Tunje Ojo ya kafa wani kwamitin bincike don gano irin badakalar da ake da ke gudana a gidajen gyaran hali. Lamarin da wani gano ya ce lallai akwai bukatar a yi gyara.
Ne da aka gani babu ne wanda mutum da ya faɗa da baki ba, saboda in ka gani gidajen yari nan gaba ɗan su inda muke ziyarta ne akasari abincin aka ba shi ba koshi suke ba, kuma abincin da shi dan an dafa dai gashi nan dai a bara ce dan adam da ba abincin ba.
A yau Talata kamar kullum muna tafi da wani sabon shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustapha Sokoto zai gabatar, kuma a wannan makon shirin zai dora ne akan zargin da ɗiyar tsohon shugaban ƙasar Nijar Muhammadu Bazoum take wa tsohon shugaban ƙasa Isu Muhammadu da hannu a kifar da gwamnatin mahaifin nata a bara. To sai dai kafin mu kai ga gabatar muku da duk waɗannan, sai bayan mun fara da shan labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga labaran duniya kashin farko. Rashi ta kaddamar da wasu sabbin hare-hare akan Ukraine a jiya Litinin, karo na uku a cikin mako guda wanda suka auna babban birnin kasar Kyiv da wasu biranen kasar a ranar farko da bude makarantu a wannan shekara. Da misalin karfe 5:30 na safe ne aka kai gagarumin farmakin bayan bada gargadin harin sama a fadin kasar. Ko da yake jami'an Ukraine sun ce mutane kalilan ne harin ya ritsa da su, sa'adan gidaje ba su yi mummunan lalacewa ba. Sai dai kuma wani hari a daren ranar Lahadi a wani gidan marayu da ke arewa maso gabashin birnin Sumi ya jikata yara biyu da wasu balagagu 11 bisa rahoton kafa watsa labaran Ukraine Sourceplane. A hali da ake ji kuma Ukraine ta kai harin jirage marasa matuka da suka auna matatun mai da cibiyoyin samar da wutar lantarki a Rasha da ya hada da wani da ke kusa da Moscow a ranar Lahadi wanda ya tada gobara sa'annan ya haifar da wata barna. Al'amura sun tsaya cika Isra'ila a jiya Litinin, sanadiyar zanga-zangar daukacin ma'aikata da ke karkashin babbar kungiyar kwadago ta kasar da masu sana'o'i suka yi a wani yunkurin matsawa gwamnati lamba ta amince da yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da Hamas wanda zai kawo ƙarshen yakin Gaza da yake neman shiga wata na 11. Zanga-zangar ta jiya Litinin na zuwa ne wuni guda bayan da Isra'ila ta sanar da gano ƙarin gawarwakin wasu mutane da Hamas take garkuwa da su ta hanyar ƙarƙashin ƙasa a Rafa da ke kudancin birnin Gaza. An kammala zanga-zangar da ta kawo tsaiko ga ayyukan kasar ne bayan sa'o'i 8 da tsakar rana, bayan da wata kotun kasar ta yanke hukuncin cewa kungiyar ma'aikatan ta Histadrut ta sanar da yin zanga-zanga a ƙurarren lokaci. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jam'iyyun siyasar Amurka biyu sun bayyana damuwa gabanin babban zaben kasar da za a yi a watan Nuwamba a game da sahihancinsa, kama daga tsarin yin rajista, jefa ƙuri'a, tantance ƙuri'a, har ma da batun bada cikakken kula ga dukkanin muhimman batutuwa da ka iya tasowa. Jam'iyyar Democrat tana zargin Republican da takaitawa mutane zuwa rumfunan zaɓe da kuma shirya makirci da zai hana tabbatar da sakamakon zaɓen. Ita ma jam'iyyar Republican tana zargin ma'aikatan Democrat da yunkurin yin katsalanda ga ƙuri'ar aikewa da saƙo da taɓa na'urorin zaɓe da kuma ba da dama ga waɗanda ba su cancanci yin zaɓe ba su kada ƙuri'a. Dan takarar jam'iyyar Republican kuma tsohon shugaban ƙasa Donald Trump yana fuskantar tuhume-tuhumen aikata laifuka yayin da ya yi yunkurin juya sakamakon zaben shekarar 2020. Ni a tunanina an tafka magudi a zaben, wani zabe ne da aka yi sata. Ita ma 'yar takarar Democrat mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris tana zargin Trump da yi wa zaben zagon ƙasa yayin da ta yi alkawarin mutunta ƙa'idojin Amurkawa.
From the rule of law to free and fair elections.
Daga bin doka da oda, zaben gaskiya da adalci, da kuma miƙa mulki cikin lumana zan yi riko da su.
Madalla. To kafin baba ya karanto mana sauran labaran, za mu buɗe taskar hotonninmu daga Najeriya, inda rundunar 'yan sandan ƙasar ta ayyana wani baturen ƙasar Burtaniya a matsayin wanda take nema ruwa a jallo bisa yunkurin juyin mulki a gwamnatin Tinubu wanda ya ja hankalin masu ruwa da tsaki. To ko me masana shari'a da siyasa suke cewa? Ga wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina ta ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Mobilized and deployed several billions of naira to his Nigerian collaborators, urging them to mobilize the public to violently storm police facilities and military barracks.
Kakakin rundunar 'yan sandan Najeriya kenan, mataimakin kwamishinan 'yan sanda Muyiwa Adejobi, yayin da ke magana da 'yan jaridu a nan Abuja akan wani baturen kasar Burtaniya mai suna Andrew Wine da aka ayyana shi a matsayin wanda ake nema ruwa a jallo bisa zargin kitsa juyin mulki ga gwamnatin shugaban Najeriya Bola Tinubu. Baturen Burtaniyan ya samo biliyoyin nurori ga abokanan burmisa a nan Najeriya, inda ya neme su da su tattara masu zanga-zanga a afkawa cibiyoyin 'yan sanda da barikokin soji domin a hargiza kasar a cikin al'amarin nan da zai kai ga an zub da jini. Tun dai lokacin da aka fara binciken wannan batun, wannan bature ya gudu daga kasar, shi da ɗaya daga cikin mai tsara masa abubuwa a Najeriya mai suna Loke Ehis Ebiyan, da shi ma muke nema ruwa a jallo. Wasu mutane goma da tuni muka kama su, tuni an gurfanar da su a gaban kotu yau Litinin ɗin nan domin su fuskanci shari'a. To kotu wacce fuska masana doka da oda ke kallon wannan ikirari na 'yan sanda akan batun juyin mulki a gwamnatin Tinubu, Barista Hamza Nuhu Dantani lauyan tsarin mulki ne da ke rajin kare haƙƙin bil'adama.
Amma kuma in ka duba irin mutanen da ake zargin su kaman mutanen da yake hada baki da su, kaga ba su da wani kwakkwaran wata hujja in ba dai wani abu za su iya kawowa ko su kirkira daga baya ba. In ka duba sashi na 35 na sakin layi na 1 ya nuna cewa duk wani wanda ake zargin sa da laifi ba mai laifi bane, sai kotu ne za ta iya tabbatar da laifinsa. So ina tunanin kan ita gwamnatin tarayya ta zo da wannan hujjojin gaskiya abu ne mai zai dan bata wahala.
Shi ko masanin siyasa Dr. Faruk Bibi Faruk na Jami'ar Abuja cewa yake yi
abubuwan da suka faru na zanga-zangan da aka yi a gaskiya tun da za a yi ta da kuma ake yin ta da kuma bayan an gama, akwai alamun gwamnati ko kuma hukumomin tsaron Najeriya suna ta kokarin yanda za su mutsaka ya zama an ci a yi kokarin yi wa wato shugaba Bola Ahmed Tinubu juyin mulki ne, saboda watakila dabara ce ta yanda suke son su tsorata wanda za su iya yin wannan zanga-zanga. To dai hukumomin Najeriya su san abubuwan da ya sa har aka yi zanga-zanga yunwa ce kuma ba ta tafi ba, kuma ana nan ana cikin ta ayi kokari ayi maganin ta shikenan.
Yanzu dai abin jira a gani shine yadda za ta kaya a wannan ikirari na 'yan sanda cewar ana kokarin kifar da gwamnatin Tinubu. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina da wannan rahoto. Muryar Amurka ake sauraro daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga baba da labaran duniya kashi na biyu.
A jiya Litinin ne Najeriya ta tuhumi wasu mutane 10 da laifin cin amanar ƙasa da kuma hada baki wajen tunzura sojoji su tada ƙayar baya biyo bayan zanga-zangar da aka yi a fadin ƙasar a watan da ya gabata, inda dubban mutane suka fantsama kan tituna domin nuna adawa da matsalar tsadar rayuwa. Zanga-zangar ta haɗu da mummunar amfani da ƙarfin tuho na jami'an tsaro. Kuma ƙungiyar Amnesty International ta ce akalla mutane 13 ne suka mutu. Jami'an tsaron sun musanta yi amfani da muggan makamai. An gurfanar da mutane 10 a gaban babbar kotun tarayya da ke Abuja, inda kuma suka shigar da ƙarar ba su da laifi. Idan an same su da laifi, za su fuskanci hukuncin kisa, in ji lauyan kare haƙƙin ɗan adam Inabihi Ifeong. Masu shigar da ƙara na ƙasa sun ce a cikin takardun kotu da kamfanin dillancin labarai na Reuters ya gani, masu zanga-zangar sun yi niyyar tada zaune tsaye a Najeriya kuma sun haɗa baki ne wajen aikata laifin cin amanar ƙasa. A ƙarshe, ana kirkin zaton 'yan tawayen Huti ne suka kai hare-hare a kan wasu jiragen ruwa guda biyu a tekun Bahar Maliya a jiya Litinin, a cewar hukumomi. Lamarin da ya faru a kusa da inda ma'aikata ke fatan ceto wani jirgin dakon mai da ke cike da man fetur, kuma har yanzu yana ci da wuta bayan wani hari da ƙungiyar ta kai. Ana kirkin zaton cewa hare-haren shi ne na baya-bayan nan a yakin da 'yan tawayen mai samun goyon bayan Iran ke yi, wanda ya kawo cikas ga dala triliyan ɗaya na kayayyakin da suke ratsa tekun Bahar Maliya a kowace shekara sakamakon yakin Isra'ila da Hamas a zirin Gaza, tare da dakatar da jigilan kayayyakin agaji zuwa Sudan da Yamal da suke fama da tashin hankali.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, to har yanzu dai muna Najeriya, inda ban kaɗo halin da ɗauraru da ke gidan gyara hali na birnin Calabar a jihar Cross River baya-bayan nan ya haifar da cece-kuce a kusan faɗin Najeriya, wanda ya tilasta wa ma'aikatar cikin gidan Najeriya kafa wani kwamitin bincike da nufin gano masu laifi daga jami'an gidan gyara halin. Wannan faifayin bidiyo dai ya yi ta yawo a kafar sada zumunta da ke gwada irin abinci mara inganci da ake baiwa ɗaurarin. Ga ci gaban labarin a cikin wannan rahoto da wakilin muryar Amurka na yankin Naja Delta Abubakar Lamido ya aiko mana.
Wani faifan bidiyo da ya karaɗe sashen sada zumunta na Facebook a baya-bayan nan ya tada kura matuƙa a Najeriya, inda aka ga irin karar abinci da ake baiwa ɗaruruwan waɗanda ake tsare da su a gidan yarin jihar Cross River. Wannan abinci dai da ake zargi baya da inganci ya sa waɗanda ake tsare da su shiga cikin wani mawuyacin hali a birnin na Calabar a jihar ta Cross River. Kuma bayanai na nuna cewa abincin da ake ba su ci garau-garau ne, kuma wannan lamarin ya tada hankalin jama'a wanda ya kawo cece-kuce. Haka kuma ya ƙara nuna yanayin kunci da aka riga aka bankaɗo dangane da ɗaruruwan 'yan gidan gyara hali, musamman halin da suke ciki a faɗin ƙasar ta Najeriya. Hakan ya tilastawa ma'aikatar cikin gida ta ƙasa kafa wani kwamiti da zimmar gudanar da bincike da kuma hukunta waɗanda ake zargi kan wannan lamarin. Malam Abubakar Umar shi ne mai magana da yawun hukumar ta kula da gidan hali, ya ce yana cewa ne wannan abin da ya faru a jihar Cross River da ke Najeriya ba wai yana nuna ire-iren ayyukan da ke faruwa ba, musamman a gidan gyara halinka a faɗin tarayyar Najeriya. Kuma faruwar lamarin da aka kada a sashen sada zumunta, ma'aikatar cikin gida ta dauki matakai nan take kuma nan gaba kadan zamu bankado irin binciken da aka gudanar.
The perpetrator this dastardly act, every one of them will be haunted to the last man.
Kan wannan zargi dai da ake yi wa yan gidan gyara hali na tuntubi wani a yankin na Niger Delta dake ziyarce-ziyarce a gidajen yarin Najeriya wanda kuma ya bukace a saka sunan sa. Ko me ya gano?
Abu ne da aka gani babu ne wanda mutum da ya fada da baki ba, saboda in ka gani gidajen yarin nan gaba dan su inda muke ziyarta fi akasari abincin aka ba shi ba koshi suke ba, kuma abincin gashi dan an dafa dai gashi nan dai a bara ce dan adam da ba abincin ba, musamman a lokacin da ake ciki yanzu abun yafi mumanta abubuwan da yake
wajen kwanan su. Ana zargin ana ta tusa mutane da dama da su goce kaida
ba a maganan sa, saboda a ɗakin da yake ce mutum uku hudu zaka je ka tarar da mutum 25 mutum 50 a sasai, wasu suci suke kwana, wasu zaka ga su kukumbure, wasu zaka ga su ba cikakken lafiya garin su ba, wayansu na gansu kafan su a kumbure, wayansu na ka gansu gashi, wayansu ababai da dama. A tama magani za mu siya musu magani, da mu zo likitoci suna wajen da su yi musu prescription ba magani za ba su, da mu karba mu je hospital mu siya musu magani mu kawo musu.
Da hakan kuma tuntubi Mr. Smart Edo wanda yake shine shugaban wata kungiya mai suna One Plus Foundation dake fafutukar ganin an yi sauye-sauye a manufofin tafiyar da gidan gyara hali a Najeriya, ya ce.
The advocacy we've been on, government, we've taken headlong talking and
yana cewa ne tsawon lokaci muna wannan fafutuka, to amma kuma ba mu ganin sauyi domin mutanen da ke aiki kan kulawar gidan gyara halinka har zuwa yanzu ba su sauya ba a duk fadin tarayyar Najeriya. Batun gaskiya shine ba sa bin ka'idodi da kuma sauye-sauyen da aka jiddada musamman na tafiyar da harkokin gidan gyara hali, haka kuma kudaden da ake tafiyar da su na ɗaruruwan ɗan gyara halinka ana samun rufa-rufa a ciki. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
An gaishe ka mutan Sokoto. To kada dai a sha'afa muryar Amurka ake saurare daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31, sannan ana iya sauraron mu a Niger ta tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Yanzu ga shirin mu na gaba.
Saka mai wuya.
Muhammadu ya kawo General Abdurrahman Tchani wurin shi kuma ya aiki da shi shekara goma. Me yasa da Bazoum ya zo da shi da Abdurrahman Tchani ba? Danan da za a rantsar da Bazoum aka so a juye mulki. Da Tchani bai yi tsaye ba aka yi wannan, da Bazoum ya zama shugaban kasa bai zama shugaban kasa.
Da Alhaji Isuhu Muhammadu ya jaye wasu bisa kai ga tahiyar da jagorancin mulki bai tsaya kusa da gidan shi ba, gidan gwamnati ya koma ya zanna metar 400 ko 500 da fara shugaban kasa, mutane su zo wajen shugaban kasa su je wajen shi. Shi dai ba di ba ka gani a kasar Najeriya da Buhari ya sauka daga mulki koma ya garin su ya bar Tinubu. Tinubu ya sa wanda ya kamata ya saka. Da Isuhu yayi haka nan ya kyale Bazoum da yan jam'iyyar PDS da duk wanda ya zo wajen shi ce mishi ya kawo ni kuri cin sha'a ta can wajen su ku shirya da kai da shi duk guda ne.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Muna fata kuna nan kallon kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. A cigaban muhawara da muke kawo muku dangane da zargin da ɗaya daga cikin ƴaƴan hambararren shugaban jamhuriyar Niger Mohamed Bazoum ta yi na cewa tsohon shugaba Isuhu Muhammadu yana da hannu wajen kawar da mahaifin nasu daga mulki a juyin mulkin da su Tchani suka yi. Yau za mu kawo muku kashi na biyu na muhawara da wakilinmu Suleiman Muni Barma ya shirya mana tsakanin Asumani Muhammadu mai goyon bayan shi Isuhu din da kuma Sahanin Muhammadu da ke goyon bayan Bazoum. A cikin muhawara ta yau za ku ji inda za a yi magana cewa me yasa tunda Isuhu ya taka rawa sosai wajen tsaye da Bazoum takara, a kuma ya ci me yasa kuma zai yi kokarin ganin bayansa, sannan kuma shi me yasa Isuhu din kamar yadda kuka ji a ɗanɗano bai yi abin da Buhari ya yi ba dangane da yadda Buhari ya kyale Tinubu ya tafi abin da Sadaura ya zauna. Ba da ba haka ina gaskiyar zarge da wasu suke na cewa Isuhu yana kokarin ya dawo ne, duk wanda yana cikin muhawarar yau ba ta da bata lokaci ba. Sule Jamuje.
Sahanin idan ka saurari bayanan da shi Alhaji Asumani Muhammadu ya yi akan wannan al'amari, an yi Muhammadu Isuhu zai iya kifar da babban aminin sa daga Karaga alhali shi ruwa ya tsaki sai ya hau Karaga nan.
abin da nake so in tabbatar ma masu sauraren mu, saboda abinda Asmana bai sani ba, ɗan Niger kowa yana da hankali, yana da kai hankalin da zai gane. Shin da Alhaji Isuhu Muhammadu bai da hannu cikin jinkurin jiwon mulkin wannan, da ya kai ruwa ya kai tsaki ya nemi cewa da a gyara ba, shi idan ya koma gehe bai shiga ba cikin neman ganin ya tabbatar da cewa da sun samu guri so da suke so, an tabbatar da transition, an kare da bazum, shin da wa zai ga laifi? Da yayi haka na kin bai ba, kuma kowa ya gani irin rawar da ya taka lokacin da anka juyin mulki a kasar Mali, kasar Burkina Faso. Sanction ma wanda anka asai da wuta azama kasar Niger a darin kurjin mulki wanda anka yi a wannan lokacin, shi ma a matsayin shi yana shugaban kasa ya nemi wannan sanction a azasu a azama wannan kasashe. Kenan inda bai da hannu bi iya yuwa a ce hawar haka bai kwanta na kudeta na wanda anka yi ma Aminu, wanda shi wannan bawan Allah ya yi gwagwarmaya tsawon shekara 30 da wani abu don saboda ya tabbatar da Alhaji Isuhu Muhammadu a matsayin shugaban kasa. Ai cewa nika shi ma Isuhu sai da sun ka kama mishi ne zaman to shugaban kasa. Kuma abu na biyu wanda suke hudin suna kura din cewa da su Isuhu shi yayi ruwa yayi tsaki don saboda bazu ne zaman to shugaban kasa. Ina so in tuna ma Asmana ya sani, kuma wannan zancen zan wa shi saboda angel su ja gaba daya. Na farko mamburkin president gaba daya Isuhu ai ba rino bane yayi ta president gaba daya tambayar aikuwa da daidai kiya su cikin munahuci don saboda ya tabbatar da cewa ga yadda yake so ya samu an please bisa shi kanshi bazu ko wani da daidai tambayar shi to dan takarwa ne ke so in saka dan takara mai ra'ayinka, kana tsammanin mu mutane zaccha mai yawan su dukan su kowa wanda sun ka gwadi su ji dadi ba, kowa ya san su da wada wada ne cikin su, amma mai yawan su duk gaba ɗayan su kam duk abin da shi yake haka sun ka bi shi, dama ce wanda dan ya samu ya kara samu amana da yarda ta shi Aminu shi Alhaji Bazum Muhammad bisa ce wanda ya taka rawar dan shi zan dan takara ya taka lalle nayi imani da Isuhu ya kama dan saboda Bazum zan dan takara saboda manuhoyi ne ya kama dan Bazu mai zaman to shugaban kasa. Amma wani abu wanda ya kamata shi sani kuma magoya ban shi sani cewa da iko fuska Allah ne, Allah shike ba da iko ga wanda ya ga dama, da lalle ko shakka babu Allah bai zabe Alhaji Bazu Muhammad a matsayin shugaban kasa ba, in duk duniya ta taru ta ce ta san shi zama shugaban kasa ba zai taba yiwa ba. Kenan zabe ne wanda Allah ya yi ɗan Niger da shi Isuhu da jam'iyyun siyasa wanda sun ka kama, wanda mama na jam'iyyar PENDES tare wanda sun ka kama don saboda Alhaji Bazu Muhammad da zaman to shugaban kasa.
Sanin ba ganin shi Isuhu yana yin haka ne watakila dan saboda a warware wannan al'amari cikin maslaha dan kada wani babban rikici ya sarke irin yadda aka gani a wasu kasashe kwatankwacin su Sudan haka.
To naji dan kan rikici ya barke da ya gwada abun bai nasara ba sai shi jaye shi ba. Kuma wani abu nake sayin gwadi da Alhaji Isuhu Muhammadu ya jaye wasu bisa kai ga tahiyyar da shagorancin mulki bai tsaya kusa da gidan shi, gidan gwamnati ya koma ya zauna meter 400 ko 500 da fada shugaban kasa, mutane su zo wajen shugaban kasa su je wajen shi, da shugaban kasa kama hanya zai tsaya wajen taro na duniya shi ma sai shi ke washi tahi ya kawo ta kungiya sunan kungiya ta fim shi dai ba di baka gani a kasar Najeriya da Buhari ya sabka daga mulki koma ya garin su ya bar Tinubu ya sa wanda ya kamata ya saka, da Isuhu yayi haka nan ya kyale Bazum da yan jam'iyyar PENDES da duk wanda ya zo wajen shi ce mishi ya kawo ni kori ce mishi ta ce su ku shirya da kai da shi duk guda ne, ni na kare nawo a gina mulki ba ni da wani ra'ayi ba ni da wani abu, amma tsayawa yayi shina iyawa shina neman yadda za shi kawo tarnar ibsu ta yin mulkin Alhaji Bazum, wanda kowa ya sani abokan hamayya sun sani
Alhaji Asmana wannan yarinya Hinda Bazum ta koka a kamar da yadda ake kokarin cirewa mahaifinta rigar kariya da nufin hana masa shiga siyasa, wanda kuma ta dora alhakin hakan a wuyan shugaba Isuhu Muhammadu duk da cewa gwamnatin SNSP ce ta bukaci kotu ta cire wa shi Bazum din rigar kariya, kuma tana kwatanta cewar Isuhu yana kokarin a yadda zai samu damar shiga zabe saboda yana kwadayin sake dawowa ya sha ragamar kasa.
Ba zancen rigima bane ko zancen an yi karan itace, abin da sa kagawa shi Sahanun ban san ba ko ɗan Niger suna sauraron shi ko amma yana lashewa da Isuhu Muhammadu ya sauka da shugaban kasa, ai Bazum shine shugaban kasa, kuma shi yabba Isuhu Muhammadu wannan gida inda yake ciki gidan gwamnati ne, ba Isuhu Muhammadu bane ya zabi gida ya kai kanshi cikin gidan na farko kenan. Na biyu sojawa suka ce soji garbi presidential a tare da Isuhu Muhammadu kashi mance da Bazum ke shugaban kasa, me yasa ya bar sojawa gidan Isuhu Muhammadu?
tambaya ta biyu kenan. Tambaya ta uku, Kisu Muhammadu ya kawo General Abdulrahman Tchani wurin shi kuma ya aiki da shi shekara goma. Me yasa da Bazoum ya zo bai da Abdulrahman Tchani ba?
Alhaji Asmana, wasu na ganin irin babbar alakar da ke tsakanin Abdulrahman Tchani da Yusuf Muhammadu ita kanta za ta iya sawa Tchani din nan ya kifar da Bazoum domin watakila cikar gurin shi da Yusuf.
Shidiba, a hada shugaban kasa da Bazoum yake jagoranci, babu dan tarayya guda kaf da zaka zuwa yan tarayya militantin tarayya na keta kamar garin su inda shi to ko da nasa a keta shi ya san ba shi representant wani abu department kin keta
a ka samu da rigiya
da bincika da Allah sanin ni zaka ce keta ni na sabi ruwa din da ni na sabi ruwan keta ni ce ni na sabi ruwan keta ka tambayi yan keta
ai ba ruwa bane ke tabbatar da mutum zai zama to wani abu
abin nake tabbatar maka a keta ba ka representant kin komi sannan abukanka irin su anji su mamayyanku su aliseku a gingimi dan alaka Isu Muhammadu da Tchani kasumance daren da za a rantsar da Bazoum aka so a juye mulki da Tchani bai yi tsaye ba aka yi wannan da Bazoum ya zama shugaban kasa bai zama shugaban kasa to amma da suka subutulu ne ka lura da suka zo fara shugaban kasa wata uku Bazoum ya zama shugaban kasa sai suka ce Isu Muhammadu ya hana Bazoum aiki Isu Muhammadu ya yi kara ya itace su ne waɗannan ƴan yare da kake gani gurbin su da kake gani bisa duka shafuka na WhatsApp wanda dukkan su yalla in ba su hannun ke cikin Niger ba gaba ɗayan su babu guda cikin Niger sun gudu in suna kishin kasar nan kuma suna kishin Muhammadu Bazoum su zo su zamna kamar yadda aka kama abba ɗan Isu Muhammadu bisa ya yi zancen cewa a maida ma shugaban kasa Bazoum mulkin shi juyin mulki ba amince da shi ba yau yana gidan kaso da filinge a jam'iyyar tendar tarayya duk ɗan tarayya na kirkir babu mai iya zagi Isu Muhammadu
ba zagi bane zargi ne ko Alhaji
a'a zanun ce ma yace wa Isu ya ci amana amma ina
ba zagi bane na tabbatar ai ba zagi bane wannan
saurareni saurare da Allah ka saurare ni
mu dawo maudu'in mu
ina zuwa na tabbatar da inda sanu uba ne ke da rai duk abin da ya faru a tarayya wallahi tallahi ba zai yi tsokaci irin wannan ba na cewa Isu Muhammadu ya ci amana ba ka iya cewa mutum ya ci amana kana hasashe sannan shi wannan ambasada na horan shi dole ya zargi Isu Muhammadu paske ɗan ƙasar Niger sun gane abin da horan shi take yi nan ƙasar nan kuma ana zargi kadiba modi aka aika ya tahi mali ya yi hulɗa saboda sojojinmu su zasu samu shiga ƙasar Mali da ya zo horar shi ta ce mashi shugaban ƙasa Muhammadu Bazoum ya hidda modi da chef d'état major in yana son su zamna kaga a wannan abun me ya kari da haka
to a gaishe ku malamai a kashi na gaba da za mu kawo muku rana wato yin Allah ya kai mu za ku ji dalilin da ya sa Faransa ta bi layin masu zargin Muhammadu Isu da cewa yana bikin kulle makircin juyin mulkin da aka yi wa Muhammadu Bazoum sannan akwai wani cece-kuce da rashin fahimtar juna ne tsakanin Bazoum da Muhammadu Isu ko kuma Bazoum da Tchani kafin wannan juyin mulkin ya faru ko me yasa har yanzu Isu yake ci gaba da zama gidan gwamnati a can Yamai duwannan suna cikin abubuwan da muke son tabawan Allah ya kama rana a wato yanzu dai muna godiya ga su baƙin na masu malam Muhammadu da kuma Sahanin Muhammadu da kuma musamman shi Sulaiman Muhammadu bar mu wakilin mu a can Yamai mun ba ku lafiya.
Madalla to kafin mu yi sallama da ku ga baba ya sake dawowa da labarai amma wannan karan a takaice.
Rasha ta kaddamar da wasu sabbin hare-hare a kan Ukraine a jiya Litinin karo na uku a cikin mako guda wanda suka auna babban birnin kasar Kyiv da wasu biranen kasar a ranar farko da bude makarantu a wannan shekara. Al'amura sun tsaya cika Isra'ila a jiya Litinin sanadiyar zanga-zanga daukacin ma'aikata da ke karkashin babbar kungiyar kwadago ta kasar da masu sana'o'i suka yi a wani yunkurin matsawa gwamnati lamba ta amince da yarjejeniyar tsagaita bude wuta da Hamas wanda zai kawo ƙarshen yakin Gaza da yake neman shiga wata na 11. A ƙarshe jam'iyyun siyasar Amurka biyu sun bayyana damuwa gabanin babban zaben kasar da za a yi a watan Nuwamba a game da sahihancinsa, kama daga tsarin yin rajista, jefa ƙuri'a, tantance ƙuri'a, har ma da batun bada cikakken kula ga dukkanin muhimman batutuwa da ka iya tasowa.
Duka-duka masu sauraro da takaitattun labaran, za mu yi sallama da ku a cikin shirinmu na yanzu. Sai kuma zuwa can an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wanda daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana. Yanzu a madadin Baba Yakub Makeri da ya taya ni gabatar da shirin, da Dadi Balawi da ya shirya ya bada umarni, da ma injiniyan mu na wannan lokaci, ni Aisha Mu'azu nake cewa, Allah ba ku wani lafiya. Ma'asalama.